الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الوقوف رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا بلدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barka mu da arzikin saduwa wannan bigire mai albarka babban masallacin Juma'a da nunan igiya Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam da ke nan unguwar Bidawa a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya a wannan yammaci na 28 ga watan Sha'ban hijira alif da 447 wanda ya zo daidai da 16 ga watan biyu watan Februari miladiya shekara 2026. Mun yi amfani da wannan dama kasancewar abin da ya rage mana da shiga azumin watan Ramadan na wannan shekara da albarka da ya wuce kwana 1, 2, 3 ba. Yau muna 28 ta yiwu gobe zama ƙarshen watan Sha'ban jibi'a ta shi ɗaya ga watan Ramadan ta yiwu gobe ba a ga wata ba jibi Laraba ya zama 30 cif ga watan Sha'ban bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama automatically azumi sai ranar Alhamis babu abin da Allah baya hukuntawa. Amma duk yadda aka kai aka komo ƙarshen cika-cika-cika cin abincin rana dai ya kawo ƙarshe sai bayan azumin watan Ramadan insha Allah ta'ala duk cin mutum ya ci gobe ne iyakacin ta ci jibi daga nan dai bayan da mutum ya iya inda yana raye hukuncin Allah ya riga da ya hau kansa. Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da halartar wannan wata da albarka ya ba mu ikon aikata ibada a cikin wannan wata sannan idan mun yi ya karɓa mana. To mun yi amfani da wannan dama na ce mu gabatar da muhadara ba wata muhadara ce ta a zo a gani ba wata take buƙatar wata gayya ta musamman ko take buƙatar gayyato manya-manyan malama. Ni dai da ɗan uwana almajirai yammu-yammu ne shi yasa kar a ji ana muhadara ɗauka wani gagarumin karatu ne wasu su ɗauka cewa ba a gayyace su ba ba a gaya musu ba a za mu zauna ne mu yi hira ta addini mu ƙaru da ɗan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za mu ƙaru da shi. Muka ce yau za mu zauna a wannan masallaci mai albarka don mu gabatar da nasiha mai taken azumi garkuwar musulmi ko garkuwar mumini. Wannan take azumi garkuwar mumini ko azumi garkuwar musulmi wato ya hangi waɗansu al’amura ne da suka shafi azumi, sawa’un na Ramadan ko ba na Ramadan ba, wanda suke da alaƙa da kariya da Allah ya hukunta a cikin azumi, wanda dukkan wanda yake yin azumi yake cin moriyar wannan kariya. Azumi garkuwa ne, abinda garkuwa take nufi kariya, tsari. Idan ka ji ana maganar tsari ko kariya, kuma shi ne daga dukkan abin da yake mai cutarwa. To azumi Allah ya sanya wannan baiwa a cikinsa. To kariyarsa da tsaronsa bai taƙaita abu guda ɗaya ba, shi yasa ya kai mai muhazara a kai. Kuma ba sabon abubuwa ba ne, dukkan al’amuran da suka shafi azumi an shafaɗa, malamai sun shafaɗa kuna jin shi. Kuma yanzu hakan nan tunda azumi ya karato, kowa cikin maluma yana zabali, yana ba da irin gudunmawarsa dangane da abin da ya shafi azumi, don haka ana tattako su. So sanannen abu ne, sai dai mu tunatar da junanmu. Wani lokaci wasu sukan ambace su a cikin falalar azumi, sukan ambace su da suna falala ta azumi, sai su kirgo su daga cikin falala. To amma nasu na rede waɗansu abubuwa daga cikin ababen da ake kirga su a matsayin falala, na ba su wasu suna na daban wanda na ambace shi garkuwa, saboda in ja hankali mu fahimci cewa idan da muna jin su a matsayin falala ne, yanzu mu ji su a matsayin garkuwa, hankalinmu ya sake wato karantar waɗannan abubuwan da irin amfanin da suke da shi a gare mu ta fiskar kariya, ba ta fiskar falala kadai ba. To shi yasa karatun, tunda ba yana magana ne akan falala ba, to akwai wasu abubuwan da su sun danganci falala ne, don haka ba mu kalkalle su ba, sai muka takaita akan abubuwan da suna da alaka ne da kariya da tsari. Kuma ina jin duk wani mai hankali yana son kariya, yana son tsari. Bahaushe zai ce Allah ya tsare mu, zai ce Allah ya kare mu. Kowa yana son kariya, kowa yana son tsari. To azumi kuma dukkan wani abin da ka sani cewa mai cutarwa ne, mai hallakarwa ne, to azumi yana maka kariya daga gare shi. Sawa'un ko ka gano hakan ko baka gano hakan, ko ka san hakan ko baka san hakan ba. Shi yasa sirri yana da yawa cikin faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku mu'minai, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka gabace ku. Allah ya ce don ku samu takawa, don ku yi takawa. Abinda takawa ke nufi shine wato garkuwa, kariya. In ka ji an ce takawa, kariya, kiyayewa, takatsantsan. To amma hakikanin abin da yake shi ne kiyayewa, hakikanin abin da shi ne garkuwar a cikin takawa shi ne aikata umarni da hannuwa daga hannu. Idan an ce kai mai takawa ne, istilahi ne da galibi musulmai suke amfani da shi, kuma ake amfani da shi shar'iyyan akan takatsantsan da Allah, tsoron Allah. Amma asalin takawa a wajen Balarabe yana nufin kiyayewa, duk abin da ka kiyaye shi don kar ya cutar da kai. To kiyayar Allah don kar ka haɗu
da azabarsa, wannan shi ake cewa takawa a istilahin shari'ar musulunci. To kiyaye Allah kuma da kiyayarsa don kar ka haɗu da azabarsa, yana nufin bin umarninsa da hannuwa daga hannunsa. Ka bi abin da yake, ka bar abin da ya hana. To sai aka ce, an wajabta azumi a kanku don ku yi takawa. Mana kenan azumi zai sa ka zama mai kiyayewa, zai sa ka zama mai bin umarni, mai hannuwa daga hannu. To kaga wannan kadai in ka dube shi, kai za ka yi mamakin cewa azumi zai zame maka jagora da za ka bi abin da nake ka bani mai zaran nan. Ka bani waccan mai zaran nan ce. Ta yaya za ka kiyaye, za ka gane cewa azumi zai sa ka bi umarni, zai hana ka ka hannu daga hannu. To shi Allah maɗaukakin sarki da ya halicce ka, sannan kuma ya halicci azumi, ya kuma shar'anta maka shi, to shi ya san azumi zai maka wannan tasiri, ya san zai maka wannan amfanin, ko kai ka gano ta dalili ko ba gano ta dalili ba. In dai za ka yi azumi, to azumi kuma zai maka wannan gata. To ko duk wanda ya kiyaye Allah, to zai gamu da Allah lafiya. Duk wanda ya kiyaye Allah, to zai gamu da Allah lafiya. To idan azumi zai sa ka kiyaye Allah, to a dunkule shi ne azumi zai tsare ka daga fadawa zuwa ga azabar Allah, wanda wannan ita ce mafi girman garkuwa. Amma zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza, dukkan wanda aka tsare shi daga fadawa wuta aka shigar da shi aljanna, to ya rabauta, ya tsira. To mafi girman abin da mai hankali yake nema aljannar Allah, mafi muni na abinda mutum yake gudu, mafi girman abinda mutum yake nema aljannar Allah, mafi munin abinda mutum yake gudu azabar Allah. Jama'a an fahimta? Don haka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, a dunkule azumi garkuwa ce da take tsare mutum daga fushin Allah, daga azabar Allah. Sannan hadisi ya zo daga Usman ibn Abi Talha, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, as-siyamu junnatun ka junnati ahadikum min al-qitali, azumi garkuwa ne kamar garkuwar ɗayanku daga yaƙi. Akwai abin da mayaƙa suke rika na makami wanda suke ce masa garkuwa, wani faranti da suke kare jikinsu da shi daga dukkan wani hari da za a kawo musu. Annabi alaihi salatu wasallam ce, to azumi garkuwa ne, sai ya misalta shi da irin wannan faifai na kariya da mayaƙa suka rika domin su samu kariya daga dukkan hari da zai zo mai cutarwa. To kamar haka ne azumi yake baka irin wannan kariya daga dukkan abin da zai kawo maka hari mai cutarwa. A wani hadisin kuma Annabi sallama ya ce, as-siyamu junnatun wa hisnun min husulil mu'min, azumi garkuwa ne sannan kuma ganuwa ce daga ganuwoyin mummuni. Azumi garkuwa ne sannan ganuwa ne. Asalin ganuwa da can da ake rika a garuruwa, wato ganuwa tana zama tsaro ne da wani shamaki da mutanen gari kan yi don su tsare kansu daga abubuwa masu cutarwa, sai da gumin wahala kafin a same su. Da can akwai ganuwa, mun ɗan gaji kaɗan daga ciki waɗanda suke da shekara 40 isama sun san abin da ake cewa ganuwa a waɗansu garuruwa daga cikin garuruwan ƙasashen mun nan. Duk da wannan local ganuwa ce, akwai manya-manyan ganuwoyi wadda da can aka yi amfani da su wadda suke tsare masu kawowa hari da mayaka daga kutsawa gari. To azumi tamkar wannan tsarin ne, tamkar wannan ganuwar ce ga mu'mini. A wani hadisi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace as-siyamu junnatun wa hisnun minan nari. Azumi garkuwa ne sannan ganuwa ne daga wuta, garkuwa ne kuma ganuwa ne daga wuta. To malamai sun kalli abin da ake nufi da wannan garkuwar, me ake nufi da wannan garkuwar. Shin ana nufin azumi kariya ne daga zunubai da saƙon Allah, ko ana nufin azumi kariya ne daga fushin Allah, ko ana nufin azumi kariya ne daga azabar Allah? To a irin wannan saɓanin na malamai za ka samu saɓani ne na ma'ana, saɓani ne na ma'ana wanda baya tasiri. Me baya tasiri? Dukka in ka dunkula abin da malamai suka ce zai baka ma'ana guda ɗaya. Abinda duk ya kare ka daga saɓon Allah, ya kare ka daga azabar Allah. Abinda duk ya zame maka kariya daga fushin Allah, ya zame maka kariya daga azabar Allah. Domin sai mutum ya yi saɓo, Allah yake fushi da shi. Sannan sai Allah ya yi fushi da mutum, yake masa azaba. Don haka zantukan da duk malamai suka faɗa na abinda ake nufi da junna da azumi, abin da ake nufi da garkuwa ko kariya ga azumi, duka ma'anar za ta ɗauka. Domin dai manufar shine mutum ya samu kariya daga azabar Allah mabuwayi a madaukakin sarki. To daga cikin ababen da ina ganin cewa hadisai sun haska mana dangane da haƙiƙanin faɗin Allah ta'ala la'allakum tattaqu, haƙiƙanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqu, fanka da ke kaina ta mun yawa ko wannan ko wacce a rage gudu. To akwai hadisai waɗanda suke fassara ma'anar la'allakum tattaqu, suke ƙara fassara ma'anar as-siyamu junna. Daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cikin hadisin Abu Huraira, yana cewa idza kana awwalu lailatin min shahr ramadan suffidat ash-shayatin wa maradatul jinni wa ghulqat abwabun nari falam tuftah minha babun wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir wa lillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla lailah. Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito wannan hadisi, hadisi ne hasan. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace daren farko idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan, idan akai daren farko na watan ramadan, yaushe ne daren farko na watan ramadan? Daren farko na watan ramadan shine ranar 29 ga watan sha'ban idan an ga wata, 29 ga watan sha'ban kamar gobe kenan talata, idan an ga wata to ya zama daren farko na watan ramadan. An gane ko? Sai samu a masallacin da mu tsayar da sallah domin mu fara moran darenmu na farko na watan ramadan insha Allahu ta'ala. Don haka daren farko ranar da ba a yi azumi ba, rana ta faɗi. Kun ga idan 29 ne an ga wata, ko idan ba a ga wata ba 29 aka yi 30, to 30 rana tana faɗuwa, an wuni ba a yi azumi ba, amma wannan daren ya zama na ramadan. Don haka automatically an shiga ramadan, don haka ya kamata mayun sallah su tsayar da sallar asham. Ba sai an yi azumi sannan a yi asham ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi daren farko na watan Ramadana, sufidati shayatinu, za a ɗarme shaitanu wa maratatul jinni da kangararrun aljanu, za a ɗaure shaitanu da kangararrun aljanu. Suwa shaitanu, kaga yin an ce shaitanu sai wasu su ɗauka cewa aljanu. Shaitanu duk fitinanne, dugar da mamme, duk mai fita daga ɗa'a, duk mai sa wasu wasi ya hure wani kunne, ko mutum ne shi shaitan ne. Fajiri kangararre fasiki, mai lalata abokai, mai koya wa mutane rashin kirki da rashin ɗa'a, mai hana abokansa sallah, mai nuna musu hanyar saɓo da yadda ake iya cin kuɗi, mai gulma da cin nama da annamimanci, wannan duk shaitanu ne. Da mace mai gaddama zaman aure, mai nushuzi, shaitaniya ce. Da namiji mai wasa da hakki, shaitani ne. Sannan akwai su jingim a cikin aljanu, su ne kangararrun cikinsu. To irin yadda ake da mummunai a cikin mutane, ake da fasikai da kafirai a cikin mutane, to haka aljanu ma ake da mummunai, ake da fajirai da fasikai da kafirai da shaitanu. To su an fi tsammanta shaitana a wajensu, saboda shaitan haularsu ne. Don haka sai aka fi danganta musu shaitana. Amma shaitana tana nan har a cikin mutane, domin abin da shaitanci yake nufi fita daga ɗa'a da kuma sanya waswasi na cutarwa. Don haka idan aka ce ɗaure shaitanu, to ana nufin kenan har daga cikin mutane da kangararrun aljanu, ɓangararru. To nan wasu malamin suka ce ɗauri ne na haƙiƙa, don haka Allah maɗaukakin sarki zai ɗaure waɗanda suke aljanu kangararru, za a sa musu sasari a ɗaure su. Shi yasa zo a wata riwaya, wasulsilati shayatin, za kuma a ɗaure, za a ɗaure shaitanu. To idan shaitanu ba ma ganinsu, an musu sasari an ɗaure su a haƙiƙa, to in shaitanun aljanu ba ma ganinsu, an musu sasari an ɗaure su a haƙiƙa, to shaitanun mutane fa, yaya su mun ga an ɗaure su da sarƙa ba? Wasu malamai suka ce an ɗaure su da yunwa. An ɗaure su da yunwa kuwa. Ko ba haka ba, duk shaidancin mutum da rana ta tashi, ai inuwa zai nema, an huta da shi. Wasu kuma suka ce abinda ake nufi da ɗaurin ɗauri ne na ma'ana, Allah maɗaukakin sarki zai jefa musu wani ikonsa na dakatar da su daga shaidana ko rage musu kaifin shaidana, sai ya zama ba za su iya kutsawa cikin yadda suke kutsawa da ba. Yasa zo a wani hadisi, Annabi sallama ya ce la yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilayhi, ba za su iya kurdawa zuwa ga abin da da suke iya kurdawa ba, saboda Allah madaukakin sarki ya jefa wani dauri a cikin zukatansu wanda ba za su iya wannan kazarkazar din ba, ba yunwa ba, ba sasari ba, ba igiya ba. Haka hukuncin Allah madaukakin sarki, sai ya sa mutuna su sai talafa, sai a huta. Wasu malamin kuma suka ce abinda ake nufi da ɗaure shaitanu da kangararrun aljanu, wato ba su ɗin ba ne ma'anar take komawa kansu, ma'anar tana komawa kan muminai ne, ta yadda muminai masu azumi za su zama sun samu cikar nutsuwa da ƙarin kamala da ƙarin taƙawa ta wannan fiskar, ta wannan ma'anar, sai ya zama tamkar babu shaitanci. tamkar babu shedanu a ban kasa. In ka dubi yadda mummunai Allah madaukakin sarki ya sanya son ibada a cikin zukatansu da nutsuwa da son kiyayewa da takatsantsan. To ala ayi halin wannan ma duk sabani ne wanda zaka iya hada shi kamar kada a waje daya. Ana dai wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki yana sanya fitina ta shedanci ta lafa a cikin sa ayu. To wannan kuma garkuwa ce kariya ce domin idan Allah madaukakin sarki ya bar shedanu da shedanci ya zama zai yi tasiri a cikin azumi to hatta shi kansa azumin ba kowa zai iya yi ba. Ai shi kansa kasancewar kowa yana yi alama ce ta an daure shedanci. Ku tsara wani ko in ba dan ana daure shedanci ba zai azumi ba. Kuma ana samu jifa-jifa. Ana samu. To amma waɗanda ake samu ba su da yawa in ka kwatanta da fitsararrun asalin tantiran. Hatta wata rana muna wata hira sai muke tadin wuraren fitsara da azumi yaya ake rayuwa. Yanzu mata masu zaman kansu a garuruwan da ake da irin waɗannan gidaje na mata masu zaman kansu ko anguwanni waɗanda galibin mazauna wurin mata ne masu zaman kansu. Shaye-shaye ake yi da kuma neme-nemen mata. To idan azumi ya yi anguwar tashi take yi ko gidan rufe shi ake kowa ta koma gida yaya ake? Sai waɗanda suka san al'amarin suka ce suna nan. Suna nan sai dare ya yi. Amma za a wuni ana azumi. ‘Yan shaye-shayen ba za su murɗa komai ba, za su wuni suna azumi. Su ma karuwan za su wuni suna azumi. A sha ruwa kuma a nemi na buɗe bakin gobe. To kaga in ban da ɗaurin shedanu, waɗannan inda shedanu ba a rage musu kaifi ba, waɗannan ba za su yi azumi ba. Domin tantiransu cinsu da fajirsu da lalacewarsu ya kai ga ba za su yi azumi ba. Amma gudumawar da Allah ya bayar da kariya da ya ba mu al'ummar musulmi ya rage kaifin shedanci sai ya zama fitsararru ma suna azumi. Wannan baiwa ce daga Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rurrufe kofofin wuta wa ghulliqat, za a rurrufe. Malam Usaimin Allah ya masa rahama ya ce da bambanci fa da a ce wa ghulliqat da kuma a ce wa ughliqat. Domin cewa aka ce wa ughliqat shine ma'ana an rufe, amma wa ghulliqat ma'anarsa an rurrufe. Rurrufe wannan an rurrufe kofa ɗayan an ce an rurrufe ta. Kai a matsayinka na bawo shaidar Allah kofar masallacin nan aka ce rufe ta, aka ce ai an rurrufe ta. Ko kofar gida aka ce an rurrufe ta. Na ke nufi an sa budar ƙasa, an sa budar sama, an sa jamlock, an sa shine an rurrufe ta. Amma idan aka ce an rufe ta, to ta yi buda ɗaya aka sa. Na ce buda ina nufin sakata inda ɗan garin ta anan. An gane ko? To Malam Usaimin Allah ya masa rahama ya ce rurrufe ƙofofin wuta yana nufin wato ƙofofin an musu ɗaurin cankila, ba iya tuba aka sa aka rufe ba, an saka sasari an ɗaure, an saka buda, an saka ƙaton dutse an tokare. Tuna duk wani abin da za ka tuna wanda ake rufe ƙofa da shi an saka. Me hakan ke nufi? Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya yi hukunci daga wajensa cewa ba za a shiga ba. Kuma a hadisin aka ce ba kuma za a buɗe ƙofa ba. Ba za a buɗe ƙofa ba. Kenan fitsararrun ma in suna son shiga wutar an rufe, ba za a shiga ba. Allah ya hana. Sannan an buɗe ƙofofin aljanna, an bubbude kofofin aljanna, ma'anar an bubbude kinan an wangale. Inda ana bude kofa ɗaya ne gate, ɗaya a rufe, ɗaya tana rufe, in biyu ne ko in kaza ne, yanzu an bubbude ba abin da ya rage wanda ba a bude ba, an wangale kawai za ka ce da Hausa. Babu kofar da za a rufe. Sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mai kira cikin mala’iku, kuma yana kira kullum laila, kullum da daddare mala’ika yana kira, ya bariyal khairi aqbil, ya mai bida alheri taho, wa ya bariyal sharri aqbil, ya mai nufin sharri ibaya adbir, wa ya bariyal sharri adbir, ya mai nufin sharri ibaya tafi, mai san alheri zo, mai nufin sharri tafi. Saboda an rufe kofofin wuta, an buɗe kofofin aljanna. Wasu malamai suka ce wannan rufewa da buɗewan na haƙiƙa ne, wasu kuma suka ce na ma'ana ne. Abinda ake nufi da rufe kofofin wuta na ma'ana shine abinda ya gabata na an cire son shedanci da sako daga zukatan mu'minai. Wannan shine ma'anar rufe kofofin wuta. Ayyukan da za a yi a tafuta a watan azumi ba sa yiwuwa, ba a yin su. Ba a yin su. Sannan an bubbude kofofin aljanna shine an sanya son lada a zukatan mu'minai. Ayyukan da ake suke kaiwa aljanna sun yawaita, shi sama aka bude kofofin aljannar, aka wangale su saboda ayyukan shiga aljanna sun yawaita. Don kun san ita aljanna ba tara aiki ake yi ba sannan a shiga. Kyautata aiki ake sai a shiga. To wani aiki ne a ganinka bai taka kara ya karya ba, shi zai kai ka aljanna. Ayyukan da ka tara din sai ka samu ba su ne masu tsallakar da kai ba. Wani aiki ne da ka rena shi, wala Allah san da ka yi shi baka ɗauka zai maka wannan amfanin ba, sai Allah ya gode maka sai ya karbe shi sai ya baka aljanna. To inganta aiki da kyautata shi, shi ne sanadin aljanna, ba tara shi da jibga shi ba. Idan tara aiki da jibga shi ne, me yasa Allah ya ce da kafirai fa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Aiki gashi nan jinkin ma amilu min amalin, sun yi ne, sun yi ne aikin. Inda ba sai za a ce ayyukan da suka yi ba, sun yi ne. Kuma abinda suka yi aikin alheri, domin aikin sabokan yana cikin zunubi ne. Wannan aiki ne da zai iya kaiwa mutum aljanna, amma saboda bai inganta shi ba, saboda rashin imani, sai ya zama haba'an mansur, sai ya zama tamkar shekakkiyar toka, ta yadda ƙura ce a sama, rashin nauyi ne yasa take yawo a sama ba. To abinda rashin nauyin sai yasa yake yawo a sama, idan an ɗora maka a sikeli me zai baka? Babu. Babu. In an ɗora ma a sikeli ba zai ba da wata ma'ana na nauyi ba. Don haka shi yasa aka ambace shi da wato haba'a mansur. To mu fahimta ƙarƙashin wannan fa'ida cewa daga cikin garkuwar da azumi, gatar da azumi yake mana, shine takaita shedanci da kuma dakatar da fitsaranci. Sannan abu na biyu, azumi yana zama garkuwa daga fadawa wuta, kamar yadda zuciyar hadisin Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu yace, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Duk wanda yayi azumi na yini daya saboda Allah, duk wanda yayi azumi na wuni daya saboda Allah, ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa, Allah zai nesantar da fiskarsa daga wuta tsawon tazarar tafiyar shekara 70. Tazarar da Allah zai sanya tsakaninka da wuta, tafiyar shekara 70, tafiya irin ta lokacin da ake yin batun. Domin lokacin da ake yin batun tafiyarsu tafiya ce ta kafa da raƙumi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashi kusan kwana biyar daga Makka zuwa Madina. Kusan kwana biyar ya ɗiba yana tafiya. To idan tazara daga Makka zuwa Madina kilomita 400 da wani abu, aka ce za a yi kwana biyar, to tazarar da za a yi tafiyar shekara 70 kuma, kamar daga ina zuwa ina? Bangon duniya. Shekara kwana biyar ba, kilomita 400 da wani abu. Kaga kwana 8 kilomita 108. Ai kwana 10 kilomita 108. Kwana 20 kilomita 1,600. Kwana 100 kilomita 1,600,000. Kwana 1,000 kilomita 1,600,000. Aba, da tafiyar da yawa. Wannan tsakanin mutum da wuta. Tare kenan ba kai ba labarinta, baka san ma me ake ba sai abin da aka gaya. Wannan azumi ɗaya ne fa zai maka wannan gatar. Azumi ɗaya saboda Allah. Ya kake gani idan kai 29 ko 30 saboda Allah? To me yasa za ka damu za a yi azumi? Har azumi ya zo? Kai saboda baka san amfanin ba, baka san irin gatar da zai maka ba. Azumin yini ɗaya, ka duba kariyar da zai baka. Ina ga na kwana 29 ko 30 ɗan uwana, kai nazari. Wannan hadisin yana Bukhari da Muslim. Sannan daga cikin garkuwa da azumi yake mana, Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukan makansa biyanka ladan azuminka daga wajensa. Za ka ce to ai kowane lada ma shi yake biya. Gashi nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasiyamu li wa ana ajzi bihi kullu hasanatin bi ashri amsalha ila sab'ati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya ce amma fa azumi nawa ne. Abin da ya gabata kafin wannan yace kullu amal ibn adam lahu illa sawm. Duk aikin dan adam nashi ne banda azumi. Fa innahu li yace shi azumi nawa ne inji Allah. Duk aikin ka naka ne, in kai sallah ta kace, kai sadaka ta kace, kai zakka ta kace, kai zumunci naka ne, umra ta kace, hajji naka ne, karatun alqur'ani naka ne, duk aikin alkhairi da zaka yi a baka lada naka ne. Sai ce banda azumi shi nawa ne inji Allah. Kai ne kai fa kai kai, amma Allah ke nasa. Sai ya ce wa ana ajzi bihi, ni zan saka da shi. To anan idan ka ce da Hausa ni zan saka da shi, to duk mai jinka zai samu rudani, to sauran aikin nawa zai saka mun kenan. To shi sa wajen fassarawa sai ka fassara da ma'anar da Allah yake nufi, yadda shi kuma Bahaushe zai gane kai tsaye abin da ake nufi. Wa ana ajzi bihi, ni na san abin da zan saka da shi. Kaga nan Bahaushe zai gane akwai bambancin sakayya. To anan malamai sai suke tattauna menene ma'anar wannan gata da Allah ya yi wa azumi, ya danganta wa kansa azumin, kuma ya ce shi ya san da me zai biya. Ibn Hajar Allah ya masa rahama sai yake cewa ma'anar wannan batu shine dukkan aikin ɗan adam nasa ne, shine in ta kama a biya masa haƙƙi da shi za a biya masa ranar alkiyama. Duk aikinka na lada naka ne, in ta kama bita da kulli ta biyo ka ranar alkiyama na haƙƙoƙi, za a ɗauka da aikinka ne a biya, domin ranar alkiyama ba a biyan haƙƙi da irin haƙƙin na duniya, ana biya ne da aiki. To duk aikinka, sallarka, zakkarka, umrarka, hajjinka, karatun alkur'aninka, zumuncinka, duk abin da kai na aikin alheri a iya ɗauka a biya wani haƙƙi da shi. Sai Allah ya ce banda azumi shi na wani. To za ka biya bashi da kayan wani? Ka ji sirrin ya fara fitowa. Wancan naka ne ka biya da shi. Amma azumi ya ce nawa ne. Ka ga yanzu an zo haƙƙoƙi sun yi yawa. Abin da kake da shi an tattara an biya bashi. Yanzu ba abin da ya rage maka na aikin alheri sai azumin mukanka. Ramadan ɗinka duk suna nan na shekara 20 da. Na shekara 30 da duk suna nan. Nafilinka na azumi duk suna nan. Ashurarka, tazuwarka, arafarka, cikin Shawwal ɗinka, Litinin ɗinka, Alhamis ɗinka duk suna nan, Ayyamul Bayt suna nan. Ajibge. Amma sallah ta kare, zakka ta kare, umra ta kare, addu ya kare, zumunci ya kare, karatun alkur'aninka, mayan karatu ya kare, an bibbiya ba su suka. A tsarin biyan bashi na ranar alkiyama, duk wanda aikin alherinsa ya kare, kuma ga sauran masu haƙƙi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake za a ɗebo zunubansu ne a dinga laftawa mai wannan maciyin wannan haƙƙi, a dinga lafta masa gwargwadon abin da suke binsa. To sai aka zo yanzu ayyukan alheri sun kare, me ya rage? Haƙƙoƙi kuma da ake binsa ba su kare ba. Abin da ya rage a dinga ɗebo zunuban waɗancan ana lafta masa, don azumi ba nasa bane, ran Allah ne. To sai Allah ya ce wa ana ajji bihi, ni zan biya madadin azumi. Ma'anar ni na san me zan biya da shi kenan. Yanzu an zo azumi ne ga sunan, idan an ɗau Ramadan ɗinsa na shekara 5 za su warware abubuwan. Sai Allah madaukakin sarki ya ce to ba za a taɓa mu Ramadan na shekara 5 ba. Ladan Ramadan na shekara 5 ɗin na da makayana ne, na bayar daga wajena. An gane ko? Yawwa. Sai Allah madaukakin sarki sai ya ɗauki dukkan haƙƙoƙin da suka rage wanda za ka biya, sai ya ɗauka daga wajensa a takkar arzikinsa, sai ya biya maka. In an gama biya an yi satilin an yi komai, to yanzu ne rage. Ga ka da azumi jinjin ba a taɓa ba. To a nan ne za ka gane sakayyar da Allah yake nufi. Shi ne zai ce to wuce ka tafi aljanna. Saboda ka yi azumi. Saboda ka yi azumi. Azumi na wani in ji Allah, ni na san da me zan saka da shi. Don Allah azumi bai maka rana ba? Azumi ya yi rana. Ko ku kana jin za a ji ranar alkiyama ba ka da wannan bukatar? Eh ta yiwu. Wani ka san mai taka tsantsan ne mai kiyayewa. Idan an ji a kiyawa ba za a bi shi bashin komai ba. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce ni da za a je alkiyama. La liya wa la alayya. Ya ce wallahi ina so. A je alkiyama a samu banni da komai na lada amma ba abina komai, la Allah wa la bayin Allah. To me ya rage? Ya rahamar Allah. To amma yana ina shakka. To za a buba shi. Don haka kowa ya shirya ya tattalin azuminsa domin wannan tsayuwar. Kowa ya tattalin azuminsa domin ranar lissafi. Domin azumi zai maka rana, zai maka dalili. Azumi garkuwa ce ga mumini. Sannan garkuwa ta hudu, azumi in kun kula da garkuwa ta farko, tsare shedanu da shedanci, da garkuwa ta biyu, nesantawa daga wuta, da garkuwa ta uku, wato biyan haƙƙi. Waɗannan duka suna da alaƙa ne da addinin mutum. Suna da alaƙa ne da addinin mutum da tsakaninsa da Ubangijinsa. Yanzu ga wasu guda uku kuma wanda suke da alaka da ɗabi'un mutum. Sannan za mu gane cewa kenan azumi yana kyautata alaƙar mai yinsa da Ubangiji, sannan kuma yana kyautata alaƙar mai yinsa da bayin Allah. Sai ka zama cikakken mutum da masu hula mai sheƙi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya ma'ashara shababi, ko kana da ko ban karasa shi ba da tishi, yana cikin 30 na hadisi, yana cikin 50 na, yana cikin 70 na, yana cikin 100 na, yana cikin duk ya shahara an san shi. Ya ma'ashara shababi, ya ku taron samari matasa gwagware marasa aure, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, duk wanda cikin ku zai iya rikon aure to yayi aure. Duk wanda zai iya rikon aure to yayi aure. Amma da aka ce shabab, zai dauka cewa iya wanda bai yi aure bane ake nufi? Ha? Shabab, akwai shabab masu aure mana? A shabab aka ce. Ba aka ce ya ma'asharul uzzab ba. Ba ce aka ya ku taron marasa aure ba. Ce aka taron matasa masu jini a jika. Yani yani ya kai ya kai. Ya malam Mansur. An gane? Don haka ko yana da auren ma, idan yana da ikon ya kara, to ya je ya tambayi malamin sa. Zai kara ko ba zai kara ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce falyatazawwaj, ya yi aure. Sai ce fa innahu aghaddu lil basari, domin aure ya fi rintsar da ido. Wa ahsanu lil farji, kuma ya fi kariya ga farji. Ya fi rintsar da ido, zai rage kalle-kalle da yawace-yawace, kalle-kallen hanya ne ko kalle-kallen waya ne. Sannan ya fi ba da kariya wa farji, zai hana mutum tsalle-tsalle da neme-neme da shige-shige. Sai ya ce wa man lam yastati, wanda kuma ba zai iya aure ba saboda rashin hali na riko na rikewa, amma lafiyarsa kalau, fa alaihi bisawm, to lallai ina horonsa da ya riƙi azumi. Fa innahu lahu wijaa, domin azumin a gare shi garkuwa ne. Kun gani? Azumin a gare shi garkuwa ne. Garkuwa daga me? Tunda magana ake ta aure, kenan garkuwa daga sha'awa da ababen sha'awa, garkuwa daga neme-neme, garkuwa daga kalle-kalle, garkuwa daga taɓe-taɓe, garkuwa daga fitina. Azumi zai zame maka garkuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa fa innahu lahu wija, kun kana son zaman lafiya, ka karya sha'awar son zuciyarka, ka dawo hayyacinka, ka nisanci hali irin na tamaru da raguna, to ka riƙi azumi zai maka wannan gata. Kenan azumi idan ku yi maka wannan kariyar, to ya raba ka da mummunar ɗabi'a. Domin ɗabi'a ce da idan ta sarkafi mutum, masana wannan ɗabi'a suna cewa duk wanda wannan ɗabi'a ta sarkafe shi ya shiga aukunsa. Domin auren ma baya kuma kawar da ita. Auren ma baya kawar da ita ba da garaje ba. Amma idan azumi ya taimake ka, baka fara fadawa cikinta ba, to ya maka sanadin babban rabo. To wannan alaka ce da take, wato wannan wiqaya ce, kariya ce da take da alaka da ɗabi'ar mutum da halayyarsa. Kuma wani zaka same shi yana da kazamar ɗabi'a a wannan bangaren, neme-neme da yawace-yawacen banza, da kakkashe kudade ta irin wadannan hanyoyin a banzar bazara ya kasa yin abin ciki shi yasa yadda muka tashi muka samu idan kakanninmu ko iyaye suna fada a da muna ji suna cewa ga wanda yake da almabazzaranci da kashe kudi ta shi ba tata ba shi ba neman mata ba saboda sun riga da sun shahara waɗannan munanan ɗabi'u da hana mutum sakat wajen ingancin tattalin arzikinsa. To idan mutum zai idan azumi zai maka gata ya raba ka da wannan mummunar ɗabi'a babu shakka azumi a gare ka wato garkuwa ce babba. Sannan na biyar azumi yana zamowa kariya da tsaro ga mutum daga munanan ɗabi'u munanan halaye da wauta da jahilci. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira yana cewa as-siyamu junna azumi garkuwa ne fa idza kana ahadukum sa'iman idan ɗayanku yana azumi fala yarfus wala yajhal kada yayi fasikanci wasu malaman suka ce kar yayi jima'i wasu kuma suka ce a'a kar yayi fasikanci wala yajhal kuma kar yayi jahilci jahilci shine kuma shine duk wani abu da ka sani na zance ko na aiki wanda yake kama da aiki irin na jahilan farko na jahiliya zagi ashar munkari bakaƙen maganganu aibatawa tozartawa da kuma ƙabilanci a aikace ko akan harshe duk wannan jahilci to mai azumi baya yi a wata riwaya fala yaskhab kar yayi hargowa mai azumi baya hargowa da hayaniya fa in imru'un shatamahu aw qatalahu in wani ma yazo ya zage shi aw qatalahu ko ya dake shi shine jahilci wanda da Hausa muke cewa wasan jakuna wasan jakuna wani yazo ya dake shi ko ya kawo masa farmaci irin na wasan jakuna na jahiliya ko kuma ya zage shi wal yaqul inni sa'imun sai ya ce azumi nake malamai suka ce da baki zai faɗa ko da zuci yanzu kana azumi wani yazo ya zage ka sai kace ni azumi nake suka ce to riye kenan kul atu'allimuna Allah bidinikum kana azumin sai ka ga mutane kana azumi wasu malaman suka ce da zuci zai faɗa ba ce zai azumi nake ba balle har a mayar da shi kamar wawa a ce ku zungure shi zai ce azumi nake dan ka san wanda riko da hadisi har abokansa su gane shi yana azumi za a zungure shi azumi nake ke ma yaje a zungure shi azumi nake saboda hadisi an ce ya ce azumi nake wasu malaman suka ce ba ana nufin ka faɗa da bace ka ba mura zuciya kuma na kaka mai da martani wasu suka ce a da bakin ake nufi a ce aka ce fal yaqul ya ce yayi kuma in ya faɗa din a ce aka ya ce wasu suka ce a'a idan azumin farilla ne ya faɗa amma in nafila ne ya faɗa a zuciya in na farilla ne ya faɗa a harshe in na nafila ne ya faɗa a zuciyarsa saboda wai ai na farilla ba a riye da shi inna kullun fiha yanzu a Ramadan kana jin nauyin kace wani azumi kake kuma dan ka ce azumi kake me ka ƙara me ka rage amma kana azumin litinin kuma kana ayyamul bayt ba san kana azumi ba sai kace ai wallahi azumi nake to suna ganin cewa ka taɓa ladanka musamman in so kake a san azumi kake suka ce to idan azumin farilla ne ka faɗa da harshe amma idan azumin nafila ne ka faɗa a zuci ma'ana dai abinda hadisin yake nufi shine azumi yana zamewa mutum garkuwa daga munanan ɗabi'u idan kana azumi za ka kiyaye harshenka daga zage-zage daga ɓarɓaran maganganu daga cin zarafin mutane daga ƙabilanci daga ashariya daga waye haka kuma haka ne inda ɗaya ga wata na Ramadan ya kama za ka kowa yana linzami wa harshensa wani ma sai ya furza sai ya ce ai ashe fa an fara azumi. An fara azumi. To kaga zai yi wata bai yi ba kenan. In yana kiyaye, inda zai iya tunawa yana azumi, kuma zai rika kiyayewa saboda yana azumi ba zai faɗa ba, zai yi wata bai yi ba kenan. To yanzu masu ashar idan mutum ya iya kauracewa ashar wata guda bai rage ba. Ya rage. Ya kauracewa zagin mutane wata guda. Ya kauracewa kokawa da wasan jakuna wata guda. Ya kauracewa musu da hargowa. Domin yana ciki musu. Kayya 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 kayya. Ai rigima ma sai azumin baɗi. Da za a yi zaɓe a cikinsa. Cikin kataniya. Allah ya kai mu, Allah ya sa muna raye. An tsara za a yi zaɓe a watan Ramadana, baɗi idan Allah ya kai mu. Musulmai suna ta gunaguni, an sa musu timetable a cikin azumi. Ni kuma ina mamakin gunagunin na me? Yaƙi nawa Annabi ya yi a Ramadan? Na me? Karamin sani kukumi. Har ana cewa majalisu za su yi zama. An yi timetable a cikin watan azumi. To dama a wani wata ake yi? Dama a lokacin sani. Haka ake yi. February, March, ko ba haka bane ake zaɓe. February, March, azuminmu ne ya faɗo a wajen. Shi kenan sai mu kayan mu. Shekara ta sama, tayu ba za a haɗu ba. Ya sake canza shedul azumin. Shi kenan an wuce wajen. Da yaƙi ya taso, Annabi alaihi salatu wassalam, ai bai ce azumi ake ba. Azumi ya yi shi. Don haka ba Allah wani abun bai kai a ƙorafi a kansa ba. Bai kai a ƙorafi a kansa ba. Tun lokacin shugaban ƙasa Obasanjo, da can ran Juma'a ƙarfe 12 ake tashi a aiki. Obasanjo sai ya ga to ai ana samun matsaloli na aiki. Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a 12 an tashi. Don haka sai aka yi shawarar Juma'a ma a kai ƙarfe 4. Wasu suka tada hayaniya. Sai ya tambayi, ya sa aka tambaya masa malamai. Mai musulunci ya tanada na hutu ranar Juma'a, sai ai koyi, sai suka ce babu, kuma haka ne. Gaskiya ce, babu, musulunci bai tanadi hutu ran Juma'a ba. Musulunci ma sai ya ce, fa'idha qudiyatis salatu, me, fantashiru watse, amma zuwa ina, zuwa nema. Wabtaghu min fadlillah, amma in kun je can ma kar ku manta, wadhkurullaha kafiran. A can ma ku yi ta ibada. Ta haka ba tashi ba daga Juma'a gida ake komawa ba, nema ake komawa. To amma zafin kai aka dinga rikici ɗan cikin gari. Wannan abubuwan yana da kyau mu rika fahimta su. To kaga idan zaɓe ya zo a cikin azumi, to an hana musu, an hana fasikanci, an hana zagi, an hana duk wani aikin jahilci. Kuma a daidai wannan lokacin akwai waɗanda gunin suke a cikin aikin jahilci su kwana cikin aikin jahilci. Allah ya kyauta. Lallai muna buƙatar mu san cewa azumi gata ce a gare mu. To yana tsare mu daga irin waɗannan abubuwa. Sai na shida, azumi yana zama garkuwa daga sakin harshe da yin ƙarya. Ƙarya. Azumi yana zama garkuwa daga yin ƙarya. Ka kiyaye. Domin wani ya saba da ƙarya yakan yi ma bai san yayi ba. Har yayi rantsuwa akan ƙarya bai ma san yayi rantsuwa ba saboda tsabar ya saba da ƙarya. To idan Allah ya rubuta mutum cikin maƙaryata haka zai samu kansa. Yana ƙarya bai san yayi ba, ana kallonsa maƙaryaci bai san ana kallonsa maƙaryaci ba. Zai zo a guje da mashin ya kafe zai bada labari kafin ya iso ma da jarke yana zuwa zai shata ta. Kuma ya zo ya shata ta ana masa ana zuga shi yana ƙara gishiri. An riga an masa tumbir. Bai sani ba. Saboda tsabar ƙarya ta zama masa riga da wando. Ba shi da sauran mutunci. Har taɓa shi za a yi ma. A ce ku kira wani a waya ku ji bayani. Da wani labari ya za a ce ku kira wani ku ji ƙarya. Sai a sa shi hankuri. A dinga kwashewa da dariya shi kuma yana shata ta yana kirkirar ta shi kenan. To wani Allah ya masa baiwar ƙarya haka zaka ga ya iya tsara ta. Kwanakin baya wani a Kano kwanakin baya akan rigimar matar da aka cinta da ƴaƴanta nan Allah ya ji kansu ya saka musu. Da ya zauna malam ya dinga bayanai yadda abin ya faru, ya dinga bayanai, ya dinga daga baya za ka zo ka cewa duk ƙarya ne. Aka kama shi aka rike shi kuma ya zauna ba da hakuri, wallahi duk ƙarya. Wato in ka koma ka ji me yace, sai kai mamakin yadda aka yi tsara wannan abu. Sai ga shi da rawani kawai, ƴan AI sun masa rawani kawai, an naɗa shi sarkin. To me yasa mutum zai zama ya iya ƙirƙiran ƙarya haka? Baka yi azumi ba ne? Ai bara ba ne? Baka yi azumi bara ba? Baka yi azumi na fiya ba ne a shekarar nan? Mutum yana azumi, azumi yana hana ƙarya, amma yaushe ka saba da ƙarya har ƙarya ta zama za ka iya tsara ta, ka shirya ta, ka cifa kowa? Ahib, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yazalu rajulu yakzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Mutum ba zai gushe ba yana ƙarya, yana ƙaƙalar ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah cikin maƙaryata. Masifa ce, wailun thumma wailun thumma wailun, wailun liman yuhaddithu bi hadithin liyadhhaka bihi al-qaum fa yakzib, wailun lahu thumma wailun lahu. Annabi alaihi salatu wasallam ce, ya shiga aku ya lalace bananta wuta, yace banan wanda yake buɗe baki yayi magana wai dan mutane su yi dariya sai ya sa ƙarya a ciki, yace ya shiga akunsa bananta. To azumi yana hana ƙarya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man lam yada qawla zu wal amala bihi wal jahla wa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, yace dukkan wanda bai bar zancen ƙarya ba, wal amala bihi bai bar aiki da ƙarya ba, wal jahala bai bar aikin jahilci ba, da zantukan jahilci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, to Allah madaukakin sarki bai da bukatar ya bacci ya basha. Kaga ba a ce Allah bai da bukatar azuminsa ba, sai ba a kira ma, ba a kira ma tasa ibadar azumi ba. Ku fahimci abun, Allah bai da bukatar ya barci da sha, ba a ce ba Allah bai da bukatar azuminsa, saboda ba azumi ba ne, kawai ya barci da sha ne. To nawa ne suna azumi suna ƙarya? Kaga azumin da bai hana ka ƙarya ba, to ba azumi ba ne. Azumin da bai hana ka rubuta ƙarya ba, ba azumi kake ba. Azumin da bai hana ka aikata ƙarya, ba da shaidar zu ta ƙarya ba, ba azumi kake ba. An kira shi barin ci da sha, an kira shi yunwa, yunwa kawai kake ji, za ka dole ka kiyaye. Idan kuwa ka yi wata ba kai ƙarya ba, za ka iya? Kai wata ba kai ƙarya ba? Ka yi wata ba kai aiki da ƙarya ba? Ka yi wata ba kai jahilci ba? To ka shiga wata makaranta ta tarbiyya, azumi ya ma gata, ya maka riga, ya maka wando, azumi ya ma tagwa, ka yi rabo. To kaga ta wannan fiskar musulmi haka ake so ya zama, ba shi da neme-neme da kalle-kalle, musulmi ba shi da zage-zage da ɓare-ɓare, musulmi ba shi da ƙarya da cin amana. Duka azumi zai mayar da kai haka, idan azumin naka na Allah ne. Duk wanda azumi bai zame masa wannan ba, bai yi masa wannan gata ba, to akwai alamar tambaya azuminsa. Ku duba yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya ce, Allah bai da bukatar ya bacci ya bar sha. Kenan in dai azumi bai hana, bai maka tarbiyyar nan ba, azumi bai zame masa garkuwa ba, bai maka kariya ba, to ka sani cewa azuminka yana tafiya irin wanda ba za a lissafa shi ba. Ba shi ne wanda ake biya maka hakki a madadinsa ba, ba irinsa ba ne. Ba shi ne azumin da ake buɗe ƙofar rayyan ake shiga ta cikin ta, ba irinsa ba ne ba. Ba shi ne azumin la'allakum tattaqun ba. To akwai da yawa ƴan uwa suna azumi, suna yunwar banza, ishirwar banza, Allah baya tara musu shi a matsayin azumi. Saboda azumi bai hana su komai ba, azumi bai tsare musu komai ba, azumi bai tarbiyyantar da su kowace irin tarbiyya ba, ba abinda suka fasa. To duk wanda azumi bai masa wannan gata ba, to azumi bai zama masa garkuwa ba. Duk wanda azumi bai zama masa garkuwa ba kuma, to azumin sa ba zai amfane shi ran gobe kiyama. Sannan a ƙarshe na bakwai, azumi yana zama garkuwa ta lafiya. Garkuwa ta lafiya, kun san ci da kuke ganin sa idan yayi yawa cuta ce, kamar yadda kuka san yunwa idan ta yi yawa cuta ce. Yunwa in ta yi yawa tana zama cuta, ta yi lahani wa mutum, ta sababa masa cututtuka. To haka ci idan ya yawaita yana zama cuta, ya sababa cututtuka. Ubangiji ta'ala ya ce wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ku ci ku sha, wala tusrifu, Allah ya ce kar ku yi zarmiya, kar ku wuce gona da iri, kar ku yi israfi wajen ci da sha. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasbi ibni adam luqaymatun yuqimna sulbahu wa in kana la mahalata wa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ishi dan adam sharri, farkon hadisi yace ma mala ibnu adam wi'an sharran min batnihi, yace dan adam bai taba cika wani koko da yafi cikin sa sharri ba. Ka taba cika aljihunka da kudi? Wani ya kada kai yace baka taba ba, to akwai matsala. Ka taba cika kwananka da tu? Yawwa. Ka taba cika kofinka da ruwa ko da kunu? Duk abin da zaka cika shi, ka cika mudunsa, ka cika awunsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace baka cika mafi sharri kamar ciki ba. Kun ji? Duk abin da zaka yi masa duri ka cika shi, ba abin da ya kai ciki sharri. Da haka ka san, daga nan ka fahimci cewa ko shi fitina ne. Sai yace bi hasab ibn adam luqaymatu, illomomi ba sun ishi dan adam, ba daga hankali illomomi. Shi sa annabi alaihi salatu wasallam suka ce in ka ga ya zauna ya lankwashe kafa ya sarka su, ya shigar da dama kasar cinyar hagu, ya shigar da kafar hagu kasan cinyar dama, to ka sani cewa ko sallar zaune zai yi ko kuma zikiri zai yi. Amma baya irin wannan zaman a cin abinci. Amma ka ga mutum ya lankaye riga, malam, ya wanke hannu ko ya naɗe hannu ya wanke goma, ya zauna dirsha, irin wannan zaman da ake don za a yi zikiri, to ka sani cewa zai ɗebi kaya kira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lomomi sun ishi dan adam, yuqimna sulbahu, da za su tsayar da kashin bayansa. Ba in ana jin yunwa akan ji kamar za a sunkuya ba, in ana jin yunwa akan ji in an dan kifi sai a dan ji daɗi ba. To ka ci gwargwadon yadda za ka iya miƙewa, iya wannan ya ishe ka, ba ƙoshi ba. Yuqimna sulbahu, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san cewa ba kowa zai iya bin wannan shawara ba, wannan karantarwa ba, sai to in ya zama dole sai ka wuce loma uku. Luqaymat kuna loma uku, ya kuke gani loma uku? In ya zama dole sai ka wuce loma uku, yace to cikin ka kasa shi kashi uku, kashi ɗaya abinci, kashi ɗaya ruwan sha, kashi ɗaya numfashi. In ka ci ya zama akwai damar da za ka sha ruwa ba tare da ka fita hayyacinka ba. Idan ka sha ruwa ka bar gurbin da ya zama idan ka sha ruwa za ka yi numfashi ba da haki ba. Amma mutum ka ga ya ci abinci yana haki, to numfashin ne yake fita da ƙyar, shi sa yake haki.
sannan idan kun kula cin abinci akwai lokacin da mutum idan ya ci abinci in ya gama cin abinci ya sha ruwa sai ji kasala sai mutuwar jiki sai ta zo masa har ya ji kamar shi mara lafiya ne to me zai sa ka koshi ka ji kwanciya kake so daga nan zaka gane cewa koshi fitina ne sannan mu fahimta cewa masana lafiya suna cewa da yawa daga cikin kwayoyin cututtuka suna rayuwa ne a jikin mutum sakamakon abinci sakamakon abinci jama'a da talakawa masu hannu baka hannu kwarya da masu kuɗi masu hannu aljihu hannu kwarya shin suwa ne ne statistically suwa ne ne a hasashenka bisa ƙididdige suwaye suka fi jinya suwaye suka fi lafiya wala Allah za ku ce min ƴan hannu baka hannu ƙwarya sun fi lafiya to ba komai ne ya haifar musu da lafiya ba da ƙarancin hawan jini da ƙarancin ciwon suga da ƙarancin ciwon zuciya da ƙarancin ciwace-ciwacen nan ba komai ya haifar da haka ba illa rashin ƙoshi da taƙaita ci da ƙaranta abinci da ƙarancin samun abin da za a ci kun ji falalar talaka so shi yasa idan ya je aka masa chloroquine ta 200 jaka sai kuma faskare ba shi da matsala amma wani sai kaga kullum ana masa allura ta naira 25,000 ya bi mota ya bi jirgi ya ga babban likita ya ga karamin likita duka ba abin da ya yi to wani lokacin akwai ciye-ciye kwayoyin cututtuka suna samu su sakata su wala gwargwadon irin abinci da mutum yake ci da yadda yake gina jikinsa da abinci su ma shi ne abincinsu yunwa da zama babu abinci yana ƙone da yawa daga cikin kwayoyin cututtuka domin su ma abinci ne ke rike su idan suka kewaya sai su galabaita in suka galabaita ƙarshe sai su mutu shi yasa hatta zama da yunwar babu ya irin na azumi kawo lafiya saboda na azumi tun daga alfijir har zuwa faduwar rana sannan gobe ma a sake jibi ma a sake wato Allah maɗaukakin sarki yana so ya baka rigakafi ya maka kyakkyawan medical check an gane ko medical check up cikakke kyakkyawa za a maka idan kai Ramadan zai zama an yi refreshing lafiyar jikinka an kone kwayoyin cututtuka sannan kuma an daidaita maka hanyoyin gudanarwa musamman na abinci ko kun san hatta yawan matsalolin ciki yawan ci ne cikinka zai daidaita idan baka yawan cika shi zai daidaita sannan rariyarka da take ta taimaka abubuwa za ta fi lafiya za ta fi zaman lafiya amma don Allah mutum ya zo ya cika cikinsa ya ƙoshi ciki ya kumbura shi ba mai tumbi ba amma ya kumbura ya sha ruwa ya yi nak kuma yana gyatsa kuma yana kama kulo ka hada wato kayayyakin da suke maka aiki wajen take maka abinci da kuma markaɗe shi yanzu ka hada su da aiki lokacin da suke son hutu baccin da zaka yi hutu za su yi baccin da zaka yi hutu za su yi suma kuma sai ka hada su da aiki ka kwanta su ci gaba da aiki kuma an kai tashi ma su ci gaba da aiki to shi yasa suka ce masu azumi sun fi marasa azumi nisan kwana saboda aiki to gafarta malam ko injin nuka ne ya aiki da daddare ya wani kuma yana aiki da rana tsakani da Allah ga wannan shi injin nukansa da rana zai madada daddare zai bace kwana bai aiki ba sai da safe ya tashi na wannan kuma ya wuni yana iya kwana yana ta yaya da ka yi mamaki idan injin nukan nan mai kwana ya riga wancan mutuwa ai ba za ka mamaki ba da ka azumi wato in ma kai juninka ci ne in ma kai juninka hadama ne kai ba ka son yunwa sai Allah ya shar'anta wannan azumin na dole sau ɗaya wata guda a shekara wannan dai in Allah ya da ko iya shi kai to kirar da Allah ya maka an gane ko kirar da Allah ya maka Allah ya san cewa duk hatsabi bancinka wata goma sha ɗaya to idan kai wata ɗaya kai wannan tarbiyyar in Allah ya yarda to dai ka samu jara a wata ɗayan ma ka samu jara domin don fa halittar Allah tana da ƙwari ne ainihin sunan Allah alladhi atqana kulli shay shi Allah komai zai yi nayinta da inganci ba ka ga sama shekarar ta nawa ka ga shekara ce ta ga rana fa tafiya take tunda aka yi ta bata gaji ba wata tafiya yake tunda aka yi shi bai gaji ba saboda Allah in zai yi abu da inganci yake yanzu hannunka nan sau nawa kana haka da shi kana na da shi ka sauki sau nawa wuyanka sau nawa kana waiwaye da Allah da tunda ka fara waiwaye ka wayau an taɓa sa ma giris ta gani gwiwarka kunkuminka lankwashewa da kake yi ba a taɓa zuwa an maka allurar ruwan giris ba saboda ingancin da Allah yake wa halitta to shi yasa tarbiyyar wata ɗaya ta wannan yunwa da kishin duk haɗamar mutum insha Allah sai ta masa tasiri a lafiyarsa to masana suna cewa wannan azumi yana da amfani ainihin musamman ga masu ciwon suga yana ƙone ciwon hawan jini yana musu amfani ciwon zuciya yana musu amfani yana zama garkuwa don haka a lafiyance kuma ba a so a yawaita shi kuma eh mana ba a so a yawaita shi saboda yadda ƙoshi yake zama jinya haka yunwa ma za ta zama jinya kun ga sai Allah ya shar'anta mana dole a wata guda a shekara sai aka mustahabbantar mana litinin sai alhamis wannan ba zai cutar ba sai wanda ka iya tasowa arafa ne tasu'a ne ashura ne ciki shawwal wanda ka iya tasowa to wannan duk ba zai cutar ba yana daga cikin mai amfani idan mutum ya nace fiye da haka to zai iya cutar da shi dan haka gurgudun abin da zai zama na lafiya ne shine gurgudun abin da zamu rika so Allah madaukakin sarki bai shar'anta mana zama da yunwa ko zama da kishi wai dan kawai ya jarrabe mu ba wai ya jarraba hakurin mu kadai a'a yana daga cikin jarrabawa ta hakuri zaka iya kuma zaka iya ba amma amfanin da yake cikin azumi idan aka buda mana shi a duniyar mu da lahirar mu da lafiyar mu muka gani zamu ce Allah mun gode maka da ka sa mu mai azumi zamu ce Allah mun gode maka da ka sa mu mai azumi don haka ga dukkan waɗanda suka san azumi musamman wanda suke yin na nafila idan ka tambaye su za su gaya maka irin tasirin da yake musu a lafiyar jikinsu ina da wani aboki da ya ce shi ya riga da ya gano irin amfanin da azumi yake masa a lafiyarsa ya ce idan ya ji kasala ta masa yawa ko idan ya ji cikinsa yana yawan ruɗewa sai ya azumi idan ya azumi litinin ya azumin alhamis yace to abin da yake ji sai ya daina ci yace wannan mujarrab yace shi wannan wato shahidu ayan ne shi sheda ne akan wannan to suna nan da yawa irin waɗanda suke jin amfanin azumi a lafiyarsu don haka azumi ibada ce da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana dan mu ba dan shi ba dan amfanin mu ba dan amfaninsa ba na ambaci waɗannan abubuwa ta fuskar kariya akwai abubuwa da yawa ta fuskar falala kuma tunda ba muhallin bane ba zan dakata daga daidai abinda nace shi zamu yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan azumi ya zama kariya a gare mu muna roƙon subhanahu wataala ya sanya wannan azumi ya zama lada a gare mu muna roƙon subhanahu wataala wannan azumi ya sanya zama mana sanadin shiga aljanna kuma Allah ta'ala ya sanya mana shi a cikin kyawun ayyukan mu muna roƙon subhanahu wataala ya sanya azumin mu ya zama wani wata ibada wacce zai mana gadara da alfahari da ita ranar gobe kiyama kuma Allah ya mana arzikin halartar wannan wata mai albarka ya kara mana shekaru masu albarka cikin imani da kaunarsa Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya kuma ya mai da kowa gida lafiya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi